kenan yanzu idan nace baban Ibrahima ɗansa ne kaga ba zai yiwu ba, amma in nace a'a Ibrahima baban shi Muhammad, an gane ko, shi kuma Ibrahima wato baban Isa ne, to kaga babu matsala ba su cikaro da juna ba, idafa wannan tayi. Sai abin da suka ce ma wahidatul idafa, sai kuma abin nan aljuz'ul kullu, abin nan wahidatul mawdu'i wal mahmuli wal makani, wahidatul sharti wal idafatil juz'ul kullu, aljuz'u da alkullu, yanci aljuz'u shine sashi alkullu gaba daya, ma'ana abu bai ci karo ba kan duka da sashi, kama abin da ake kira al'am wal khas. Misali in ce gidan nan fadin sa mita 400, rabin sa kuma fadin sa mita 400, wannan ba wannan ya ci karo da juna, amma idan ce gidan nan fadin sa mita 400, gidan nan fadin sa mita 200, to sai a tambaye ni me kake nufi, in dace ai na nufin duka 400 rabi 200, wannan magana bata ci karo da juna ba, shine aljuz'u sashi alkullu gaba daya kenan in bai ci karo ta wannan fuska ba. Sai alquwwatul fi'lu ko alquwwatul fi'l fi'li, in an ce alquwa da nufin karfi da larabci, kina ana nufin abinda yana iya kasance shine abinda ake so a ce anan, alfi'l kuma abinda ya kasance. Yanzu misali idan na dauki kwaya ta hatsi nice wannan zangarniya ce, to in ina nufin tana iya ta zangarniya bil quwa to babu matsala, amma in nice zangarniya ce bil fi'li to ba zai yiwuwa ba. To amma idan nice kwaya ce za ta iya zama zangarniya, an gane ko, to babu matsala tana iya ta zamanto zangarniya idan an shuka ta Allah subhanahu wataala ya sa ta fito ta kai a matsayin zangarniya. Kenan yanzu idan dace mu wannan mutumin malami ne, dalibi ne gane neman ilimi, dace malami ne aka ce ba malami ne, sai ce ina nufin yana yiwa idan malami domin ya kama hanyar neman ilimi, amma bai kasance malami ba, shine to wato alquwwatul fi'l wa akhiran az-zaman, karshe kuma sai az-zaman, lokaci. Yana yiwa yanzu misali in ce abin nan yana da kyau, kuma da marece in ce abin nan baya da kyau, to ka gani in nace yana da kyau da safi, da marece baya da kyau, sallar asuba da safi tana da kyau cikin lokacinta, da marece kuma mutun yayin sallar asuba yayin jinkirta ta abu ne da yake bai da kyau, ka gani duka abu guda ne, amma kuma saboda zamani ya bambanta, shi yasa nassoshi na alqur'ani misali suna iya cewa abu kaza halatu ne a wuri kaza, haramun ne a wuri kaza, yin aikin haji makka halatu ne a cikin lokacin sa, yin aikin haji ba a lokacin ba a makka ba haramun ne, haka yin aikin haji a cikin watannin haji a lokacin da aka kayyade halatu ne, yin shi ba cikin wannan lokaci ba haramun ne, to kaga wannan ba a cewa ya ci karo da juna. Shi yasa ma malamai suke cewa abubuwan da za a ce an haramta wani lokaci kuma sai Qur'ani ya dawo ya ƙara waɗansu, dukkan su gaskiya ne a lokacin su. Misali Qur'ani ya zo ya ce qul la ajidu fi ma uhiya ilayya muharraman ala ta'imin yat'amuhu illa an yakuna maytatan aw daman masfuha, kace ban samu ba daga cikin abinda aka min wahayi sai abin wanda haramun ga mai ci illa an yakuna maytatan, sai mushe aw daman masfuha ko kojini mai zuba, an gane ko, illa an yakuna maytatan aw daman masfuhan aw lahma khinzirin ko kunaman aladai, kina aladai din gaba daya ake nufi, fa innahu risun aw fisqan uhilla li ghayri llahi bih, ko ko abinda anka abinci sunan wani Allah lokacin da za a yanka shi, ko anka abinci sunan Allah da sunan wani akan sa an yi shirka kenan. To nan wannan lokaci wadanga abuwa guda hudu ne, daga baya kuma sai aka ƙara wadansu, harimat alaikumul maytatu waddamu wa lahmul khinziri wa ma uhilla li ghayri llahi bih wal munkhaniqatu wal mawqutatu wal mutaraddatu wal natiha, to a wancan lokacin da aka fadi wadannan abuwa guda hudu tabbat su kadai ne aka haramta, daga baya kuma sai aka zo aka ƙara waɗansu, kenan a wancan lokacin gaskiya ne waɗancan iya karamta, daga baya aka ƙara waɗannan, magana ba ta cika da juna ba, kuma wannan yake nuna cewa ba an shafe hukuncin bane, a'a az-ziyada 'ala an-nass laysat naskha, in an ƙara akan nassi ba an shafe shi bane, kamar yadda Abu Hanifa shi ya tafi akan shafewa ne, a'a wannan ƙari ne aka yi, an ƙara waɗansu abubuwa ne wanda ba kuma mantuwa ne Allah ya yi ba, a'a an ga wancan lokaci ga abin da za ku iya ɗauka daga baya sai aka ƙara muku. Mas'alatu tadarruj fi at-tashri', wanda mas'ala ce wadda tana da faɗi wajen ilimin shari'a don yin bincike kanta, wallahu ta'ala a'lam. To kaga waɗannan su ne abubuwan da ake kallo wajen aljam'u wat-tarjih, kafin a ce mas'ala ta cika da juna sai an kalla mu danga abubuwa guda takwas waɗanda suna da muhimmanci wato kwarai da gaske akan dirasa ta ilm wato al-masail. Allah ya taimake mu, zan sake maimaita waɗannan baitutuka saboda ɗaliban ilimi su ɗauke su. Wa fi tanaqudi min ash-shurut wahidatun thaman, wahidatu al-mawdu'i wal-mahmuli wal-makan, وحدة الشرط والإضافة الجزء الكلي كوكما جزء الكل أنغانيكو القوة الفعل كو القوة الفعل أيضا وأخيرا الزمان ورن نسولي بيتو تكن دراك حتاوا دنك غاني وانا ƴan uwa musulmi mas'ala ta ƙarshe da ya kamata mu tattauna akan ta cikin wannan karatu da ya kamata mu yi shine wato ilmin muka da ya kamata a ce mai tafsirin alqur'ani mai girma ya hankalta musu a lokacin da yake son yin tafsirin alqur'ani mai girma abu ne mai muhimmanci wanda kuma yana da kyau dalibin ilimi ya san su musamman kuma ko wace ƙarƙashin wace aya idan muka duba daga ciki ana buƙatar mutum ya san ilmin qira'at ba ilmin qira'at ba sai ka zama malamin ilmin qira'at a'a kare ibn Abi Tattafan da suke magana kan ilmin qira'at kamar misali ash-shamil fil qira'at al-a'immat al-ashr al-kawamil min tariqi ash-shatibiyya wa ad-durra ko kuma min tariqi wato ad-durra at-tayyibah an-nashr an gane ko ko ka nemi littafin an-nashr fil qira'at al-ashr ko ka nemi mushaf as-sahaba an tariqi ash-shatibiyya wa ad-durra ko kuma an tariqi tayyibah an-nashr ko dukkan su gaba dai ko mu'jam al-qira'at idan mutun ya nemi so daga littafin da su taimaka maka sanin qira'at da yadda ake tawjihin su kamar littafin al-bahr al-muhit yadda da gane alaka tsakanin qira'a da qira'a ko kuma wato ad-durr al-masul fi ulum kitab al-maknun sannan ana son mutun ya san hadisi wadanda suka inganta kafin ya fassara aya misali idan muka duba akwai tafsiri na ibn jarir at-tabari na ka athar tabaa muhaqqaqa tahqiqi na sheikh wato mahmud shakir kuma tahqiqi na ustad abdullah ustad doktor abdullah bin muhsin at-turki an gane ko ko kuma tahqiqi na ustad doktor hikmat bashir duk da yake shi bai kare nasu littafin ba muna fatan Allah ya bashi ikon ya karasa ko kuma wato mawsu'atut tafsir bil ma'thur wadda tana kawo asarkin da sun ka fassara wata aya dan mutun ya gane kidan ilmin hadisi yana da muhimmanci daga cikin kuma sai ilmin i'rabin qur'ani na nahwu kama ad-durr al-masul fi ulum kitab al-maknun da as-samin al-halabi ko kuma wato al-bahr al-muhit na abu hayyan at-tauhidi ko i'rab al-qur'an al-karim wa bayanuhu na muhammad muhiddin darwish da sanin sarf na al-qur'ani i'rab al-qur'an al-karim wa sarfuhu ko kuma ad-durr al-masul shi ma na taba mas'alolin sarfin al-qur'ani sannan kuma ko kuma mutun ya karanta ilmin sarf a cikin wadansu littattafai yadda in yazo zai iya yin aiki da wadannan ka'idodin sannan ana so mutun ya san ka'idodi na usulul fiqhi da ma'anar su da abin da suke nufi wajen tafsirin alqur'ani mai girma mutun ya karanta littafin usulul fiqhi wanda suke magana kan fiqh an gane ko san wannan kaza yana nufin kaza kaza yana nufin kaza dan saboda shari'a ce ake bayani kanta umurni da hali misali da sauran dai abubuwa sai kuma mas'aloli na aqida domin akwai ayoyin aqida a cikin abin nan akwai hadisi na aqida yana da kyau mutun ya san su akwai tafsir ayatul aqida na wani malami ya san ka'idodi na aqida da kuma littafin da suke bayani kan aqida ko kuma al-mawsu'atul firq wal adyan al-mu'asira ta taimaka maka kamar kan sanin aqidodi na zamani da waɗanda suka gabata wannan yana da kyau mutun ya samu irin waɗannan littattafai aqida ta ahli sunna wal jamaa daga ciki kuma akwai ilimin sanin ilmul waqf wal ibtida ka san inda ake tsaya da inda ake tashi da ma'anar da yake ba su bayarwa zan ba da littattafai guda biyu na farko littafin wato al-waqf wal ibtida wa atharuhu fi taqrir masail al-aqida na absar al-islam bin waqar al-islam mastas da aka yi ko magister a kasar saudiya a jami'a ta madina ko wato al-waqf wal ibtida wasilatuhuma bil ma'na na ustad doktor ibrahim bin awad dan kasar misra mastas kin da ya rubuta lokacin da yana bincike na mastas daga ciki kuma akwai littafin wato akwai ilmul istinbat mutun shi da ake istinbati ka'idodin istinbati yadda ake yin sa ka'idodin istinbati kana da wani littafi manhajul istinbat mastas da aka rubuta a kasar saudiya a jami'at malik saud ko kuma tatbiqi a cikin littafin al-iklil fi istinbat at-tanzil na imam suyuti ya dauki ayoyin alqur'ani daya bayan daya gurgurdun wadanda yayi istinbati akan su ba dukan su ba zaka ganin wagga aya an yi istinbatin kaza idan ka duba yana taimaka maka daga ciki kuma akwai ilmul munasabat ilmi sanin munasaba munasaba kamar alaka tsakanin sura da sura ko aya da aya da duke wadansu malamai sun ce babu munasaba tsakanin sura da sura don ko ce tana magana ne akan wani maudu'i daban amma dai zance mafi inganci wato akwai munasaba tsakanin jerin surori don Allah ya ce kitabun uhkimat ayatu alqur'ani littafini wanda wato an kyautata ayoyin sa kuma Allah ya kira shi alkitabul hakim littafini da yake yana da hikima ta ko ina kinan ko ta fuskar jerin surorin sa abu ne yake yana da hikima sannan akwai munasaba tsakanin sura da sura munasaba tsakanin aya da aya munasaba tsakanin kissa da kissa munasaba tsakanin jumla da jumla wanda kuma idan muka duba dalibin ilimi zai iya bincike akan wannan imam suyuti yana da marasidul matali' an gane ko littafi ne wanda yake magana kan alaka tsakanin wato galibi farkon sura da karshen sura sannan kuma yana da tanasuqud durar fi tanasubis suwar sanin alaka tsakanin sura da sura ibn ashur a cikin at-tahrir wa tanwir yayi bayani tsakanin munasaba tsakanin aya da aya imam al-baqi na littafi nuzamud durar fi at-tanasub bayna al-ayat was suwar amma na at-tahrir wa tanwir ya fi fituwa afili wajen munasaba tsakanin aya da aya. To sannan kuma akwai Dr. Umar Salim Bazmul na kasar Saudiya ya yi littafi al-munasabat ka'idodin da ake gane wato ilmul munasabat wanda ilimi ne wanda abinda zai taimaka maka ka gane shi daga ciki akwai ilmin nahwu dan ya nuna maka munasaba tsakanin kalima da kalima sai kuma wato ilimin wato al-usul al-fiqh domin yana nuna maka munasaba tsakanin wannan aya da waccan aya ko da ba sura ɗaya suke ba wajen taqyidi ko nasikhul mansukh ko mutlaq alaqa tsakankanin su ko ilmu sarf domin ka gane wannan kalma tana da alaka da wannan kalma ta fuskar wato wazanin su ko daga inda aka cirato su ka sai da kai ka hada su ko kuma wato ilmin usulut tafsir ko ulumul qur'an da asbabun nuzul sunna maka ga alaka tsakanin waɗannan ayoyin ga waɗanda suka sabka gaba ga waɗanda suka sabka baya da abin da ya kama da haka wanda yana da muhimmanci kwarai da gaske wato ilmul munasabat ilmi ne mai fadi kuma ilmi ne mai hikima domin yana nuna munasaba hikimar jerin ayoyin alqur'ani ba kamar yadda kafirai suke cewa ba ko waɗansu waɗanda ba su fahimta ba suna cewa to menene munasaba ana tsakan magana kan wannan sai a kawo wannan a akwai munasaba tsakanin aya da aya kalima da kalima jumla da jumla duka waɗannan akwai su ko kissa da kissa me yasa wannan kissa ta zo bayan wannan kissa ko wannan hukunci ya zo bayan wannan hukunci ko wannan hukunci ke da alaka da wannan hukunci yana da kyau kuma akwai munasaba wadda take da alaka da lafazi akwai wadda take da alaka da ma'ana wata ma'ana ce misali Allah ya ce za a ba kafiri littafin shi bayan shi ba man uce kitabahu wara azahri to wannan ma'ana tana da munasaba Allah ya faɗa anan duniya sun yi watsi da littafin sa ahlul kitabi Allah ya bada labarin wannan akan su nabada fariqun min alladhina utul kitaba kitaballahi wara azhurihim sun mai da littafin Allah bayan su to tunda sun yi haka su ma sai Allah ya ba su littafi ta bayan su to kaga wannan yana da kyau mutum ya zamanto ya san ilmin munasaba wannan na dan bada misali daga ciki ana son mutum ya san ilmin tafsir wato ilmul i'jaz ijazul qur'an fil ijaz fil qur'an was sunna duke waɗansu sun ƙaryata wannan ilimi wasu kuma sun yi zurfi su hadda abubuwan da ba su suke son sa su amma an ce a'a akwai ka'idodi a tabbatar da nassi ya inganta a tabbatar da ma'ana ta ijaz mu'jiza alqur'ani ta fito a fili sannan a tabbatar da wato alaka tsakanin su wanda hay'atul ijaz ilmi fil qur'an was sunna ta rabitatul alamul islami ta gabatar da bincike tana da tafai akan wannan daga ciki kuma ana son mutun ya san ilmul ikhtilaf ilimin sabanin malaman tafsiri me yasa suka yi sabani dalilan da yasa suka yi sabani sannan kuma da nau'ukan sabani ko a cikin wani littafi na tafsiri ko kuma a cikin littafin tafsiri daban-daban Ibn Jarir Tabari ya kawo masala sun kai 775 ko fiye da haka sai ya ce ikhtilafa ahlut ta'wil malaman tawili sun yi sabani to sai ka duba ka gani wani irin sabani ne sabani ne na wanda ana iya hadawa kamar yadda muka ce ko sabani ne wanda ba a iya hadawa sai dai a rinjayar da wata akan wata masala da wata fassara akan wata fassara da dalili to bayan wannan kuma ya kamata mutum ya san at-tafsirul mawdu'i ka dauki wani mawdu'i misali na gode ma Allah a cikin alqur'ani mai girma mawdu'i misali ayoyin da suka bayani kai yadda ake gode ma Allah ko mawdu'i na imomin Allah ko mawdu'i na mahalitta Allah mawdu'ai ne dubbai suna da yawa duk kalmar da ka dauka kana fitar da mawdu'i a karkashin ta at-tafsirul mawdu'i akwai bincike da aka yi kwarai da gaske wanda ya shafi surorin alqur'ani da kuma wanda ya shafi ma abin nan ayoyin alqur'ani ina fatan ana fahimta ta domin idan muka duba at-tafsirul mawdu'i an yi da tafai kan ka'idodin shi ad-dirasa at-ta'siliya da kuma ad-dirasa wato wadda take wato at-tatbiqiyya wadda anka abin nan akwai at-tafsirul mawdu'i li suwaril qur'anil karim wanda mujalladi 10 ne in ba manta ba zuwa ko 11 ne wanda kuma jami'atu shariqa ta kasar dubai su suka dauki buga shi kuma akwai at-tafsirul mawdu'i wanda kuma ka'idodi ne na tafsiri mawdu'i ga yadda ake bi daga ciki kuma akwai sanin hukumce na fiqhu tafasir ayatul ahkam wanda shi ma zaka san ka'idodi waɗanda malamai suka bi wajen yin wannan tafsirai da kuma tafsirin da suka yi wannan da kuma samun su a cikin kowace mazhaba zaka iske akwai littafan da aka yi ka'idodin da kuma yadda suke akwai tafasir ayatul ahkam wa manahijuha na Dr. Ali ibn Sulaiman al-Abid yayi bincike akan wannan an gane ko wanda mutum zai iya fahimtar wannan fanni na ayoyin alqur'ani da kuma hukumce da ke karkashin su in kuma da aqida ne da ma mun yi bayani yadda ake wato bayani akan su akwai dai at-tafsirul mawdu'i shi ma ayoyi wato littafai daban-daban da suka yi bayani kan yadda wannan ilimin wato ake tabbatar da shi na malamai da dama akwai dirasa naqdiyya ga sunan dai akwai na Imamul Alma'i da sauransu to sannan kuma akwai abinda ake kira ilimi na asbabun nuzul ayoyin da suka sauka da dalilin da suka sauka shi ma ana buƙatar mutum ya san shi misali أكوي أسباب النزول باب النقول نإمام السيوطي أكوي أسباب النزول نإمام الواحدي أكوي العجاب نإبن وحجر الأسقلاني دودي كون لوك تشيشينا فارد آوها أبن دبا أسباب النزول بين أسكاوا أما لتافن دي تتروس شيني الاستيعاب في بيان الأسباب وندم واتو موسوعة تا أسباب النزول كما سنبي دي ديجنتا سنبي وندي إنغنتا دودو بي إنغنتا با سيدي متون سيئي حترا يدوبا يغني إن وندا أكاكاو إما يا إنغنتا shin ana nufin shine saldin saukar ayar kai tsaye ko ku a'a dai ma'anarsa tana shiga karkashin ayar abu ne wanda yake na da kyau sosai dalibin ilimi ya gane wannan duk da yake qur'ani Allah ya faɗi dalilin da ya sa saukar da su al asbabul amma wanga kuma al asbabul khassa ne dan dukkan qur'ani Allah ya saukar da shi ne dan tabbatar da tauhidi da shari'a da wa'azi amma kuma wani wasu kumce wani abu ne ya faru sai Allah ya saukar da aya ya kamata mu fahimci wannan to wannan ilimi ne mai kyau yana da kyau dalibin ilimi ya fahimce shi lokacin da zai yi tafsirin wato alqur'ani mai girma kuma mutun ya karanta usulul tafsir littafin da suke bayani kan usulul tafsir irin su muqaddima ta Sheikhul Islam Ibn Taymiyyah kama kuma fusulun fi usulul tafsir na ustad Dr. Musa'id Tayyar kuma dirasatun fi usulul tafsir na professor Dr. Kabir professor Kabir Yunus na garin Kano da sauran littafin da aka yi cikin usulul tafsir yanzu ana yin littafai da dama suna taimakawa wajen abin nan sai kuma yadda ake hada nasoshi kuma in sun ci karo da juna an yi cikin hadisi misali ta'wil mushkilul athar na imam at-tahawi wanda kuma sai an tabbatar da in nasoshin sun inganta kafin a ce a hada su kada ya zama tuma hadisi ne da'ifi shi kenan kaga ma ba za ma ba wazancin hada su wancan ma da'ifi na to akwai taba'a muhaqqaqa tashi akwai ta'wil mukhtalif al-hadith na ibn qutaybah cikin alqur'ani kuma akwai littafai da dama amma wadanda zan bayar daga cikin su na farko as'ilatul qur'an al-majid wa ajibatuha na muhammad bin abi bakr bin abd al-qadir ar-razi ya kawo ayoyi da dama sai ka bijira alqur'ani akwai kuma wato ta'wil mushkilul qur'an na ibn qutaybah duk da yake shi ya bi babi babi akuma ya kawo ayoyi sai kana iya cira ta su dai bayan daya akwai kuma daf'u ihamil ittirab an ayatil kitab na al-sheikh al-allamatu al-qur'ani muhammad al-amin al-shanqiti sannan kuma akwai fawaid fi mushkilul qur'an na izzuddin abd al-salam sultan al-ulama sannan akwai izalatul ilbas an kalami rabbin nas na wato ustad dr ahmad sa'ad al-khatib nan ka san yadda ake hada ayoyi idan kamar sun ci karo da juna zahirin su sannan ka san yadda ake hada su to ƴan uwa musulmi wannan tana yiwa dan bayani ne ni a gurguje kan yadda mutun yake iya samu yayi bincike kan ilimin tafsiri ko ya gabatar da bincike kan tafsiri akwai kuma cikin at-tafsirul mawdu'i na ustad Dr. Mustafa Muslim wanda yayi bincike shi ma kan at-tafsirul mawdu'i akwai littafai da dama wannan na dan yi shi ne bayani ne a takaicin takaitawa dan saboda ƴan uwa su gane yadda ake bincike kan ilimin tafsiri da kuma yadda ake karatu kan tafsiri haka insha Allah ta'ala muna fatan Allah subhanahu wata'ala ya muna jagoranci Allah ya taimake mu eh don haka wannan karatu ne wanda muka gabatar su akan abubuwa guda uku yadda ake karatu kan nassi yadda ake karatu kan mas'ala da kuma yadda ake wato ilimukan da ake bukata wajen gabatar da ilimin tafsiri gurgudun hali abinda muka faɗa zaman to dai Allah shi ba mu lada wanda muka yi kuskure kuma Allah subhanahu wata'ala ya gafarta mana subhanakallahumma bihamdik ashhadu an la ilaha illa ant نستغفرك ونتوب إليك والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته